巴基没人口呀。Takaddamar shugabanci tsakanin yankin kudu da na arewacin Najeriya ta kara zafafa a yayin da gwamnonin jihohi suka karbe fafutukar. Jama'a assalamu alaikum. Gwamnonin jihohin Najeriya sun ci gaba da zafafa takaddamar shugabancin kasar tsakanin yankin kudu da na arewa a ƙarshen mulkin shugaba Muhammadu Buhari a shekara ta 2023. A farkon watan nan ne dai daukacin gwamnonin kudancin Najeriya 17 suka gudanar da wani taro inda suka jaddada matsaya ɗaya na cewa lalle ne mulkin Najeriya ya koma yankin na kudu a shekara ta 2023. Tsohon gwamnan jihar Imo kuma dan majalisar dattawan Najeriya daga yankin na kudu Roches Okorocha yana ganin duk da yake dai ba tsari ne na kundin doka ba, to amma bukatar gwamnonin na kudu tana bisa hanya, kuma suna magana ne da yawun al'ummar yankin baki daya.
Wani ga dai ba baruta a wannan tsari a kasar dokar Najeriya ba, wato an sha yi haka din mulkin tsasha kuma kudu ta zo arewa, ta je arewa ta kuma kudu, kuma yanzu a zo a ce ba za a ci gaba da haka ba, kaga ba ta dace ba. An san mutanenmu mutanen arewa da adalci, wannan adalci ya kamata ne. Daga nan zuwa shekara takwas ma aka gama, kaga yana yi ko zuwa wani wuri ko arewa kuma haka ake yi. Amma mulki dai ko da kare gaskiya mulki ya na shagaya mutane ba shekara ba da ake rabawa. Amma in ya zo magana adalci ya kamata ne. Na biyu su mutanen kudu sama su kudu masu gabas. Abin da suka faɗa su suka ce wa kansu ce a ba su mulki kamar ta zama jada ko ta sa zama abin da araba a ba su. Haka bi ba, amma inda suna faɗa magana yadda ta dace ya kamata suna cewa tun da arewa sun yi mulki, bayar da yayin mulki, su sasa sun yi mulki, to a bar su masu danta ba gan yadda za su kasar nan tafiya kasar nan. Wani abu ne a cikin gaba ko wani abu da zai babanta da sauran. To inda akai haka kaga za su samu wato za a ce ai adalci.
Eh sai gashi idan aka duba batun tsarin mulkin demokradiya wato democracy kenan, dan ana duba yawan jama'a da suke son su zabi wani ne, ko ya kake ganin idan aka yi wannan ko zai kawo mafita?
Yawan jama'a ba ta taso ba. Yanzu ana magana kasar Najeriya, ana magana yawan jama'a, ana magana Najeriya fa da yake. Dan ana kawo magana yawan mutane kaga ana kawo kamar araba Najeriya kenan, wanda tsara Hausawa ko wanda Igbo ko wanda Bariba ko haka ba. Muna magana Najeriya ta zuban lafiya ta haɗin kai Najeriya daya tak. Ya sa in ana haka kaga wani rana kuma wani tafi ce sai yana da kaza a kudu, don haka shi ma ya kasa to ba zai dace ba. Mu bari kasa ta zauna kamar da take kasa daya tak, kuma a bi adalci a kanta. Abin da ake sama kasan nan ai na kowa na yi ba ta wani buna daban ba.
To sai dai kuma su ma gwamnonin jihohin arewacin Najeriya 19 sun gudanar da nasu taron a wannan makon a birnin Kaduna, inda a karon farko su ma suka yi matsaya ɗaya ta kalubalantar matsayar da gwamnonin kudu suka ɗauka. A iya cewa dai gwamnonin na arewa sun yi muwafaka ne da kungiyar dattawan arewa, waɗanda tuntuni suka fito suka kalubalanci wannan bukata ta 'yan kudu bisa hujjar cewa ta kauce wa tanade-tanaden kundin tsarin mulki da kuma tsarin demokradiyya. Dr. Hakim Baba Ahmed shi ne kakakin kungiyar ta dattawan arewa.
Mu dai mun san Najeriya tana karkashin demokradiyya ne. Menene mulkin nan yace? Kowane ɗan Najeriya da ya cancanta ya yi zaɓe, zai zaɓi wanda yake so ne. Ko daga ina ya fito kuwa, wannan kuma ba wanda ya isa ya hana shi ya zaɓi wanda yake so na fari kenan. Idan wata jam'iyya ta shirya abin da tace mu a jam'iyyarmu dan takara daga kudu zai fito ko daga arewa yake, komin shirin da suka yi ya danganta ga 'yan Najeriya su je su ci gaban da suke so. Ba wanda zai tursasa mu ko ya matsa mana ko ya wulakanta mu ko ku a nuna mana tsoro, ana nuna mana yatsa a ce dole arewa sai kun saki wannan shugaban kasa ya koma can. Ai ba riƙewa mu kai ba, shi shugaban kasa Buhari ai ba rike ba dole muka rike an kudu muka ce dole sai sun zabi shugaban kasa Buhari ba kuma da shugaban kasa Buhari ya kada Johnson 2015 ai ba an yi shi ba an ce bane kawai gaba ɗaya kada wani fito wata dabara ce da ake so a yi a musguna mu arewa a takura mu a matsa mana har sai ya kai inda ake za mu ce kila da kanmu mu ce ina yan kudu su ce ga mu ce kudan shi ku dauki wannan abu ku je don Allah shugaban kasar nan a bar mu ba mulkin ba tattalin arziki ba tsaro tsiraran mu to muna da yanci ɗan Najeriya ne mu muna da iko mu ce mu ba mu gamsu ba da wannan abin da ake yi a ce sai dan kudu ne kawai zai fito yayi ba mu ce ba ɗan arewa sun yi ra'ayin su ya raja akan aje a dauki dan kudu wallahi alhamdu kaga ai mun taba yi an taba samu Abiola Abiola ya tsaya ya takara da dan kudu dan Kano ba Kano Abiola ya kada shi da kudiyan ɗan arewa an yi Obasanjo ɗan arewa suka ta mu Obasanjo kura Obasanjo ko a kofar gidan shi ma bai ci dade ɗan arewa suka yi shugabancin shi siyasa ce idan ana son arewa ta yi wani abu to a zo da girma da mutunci a girmama mu yanda mu ma muke girmama kowa a zo a zauna ayi magana amma dan a ce da karfin tsiya to wannan ba zai yi ba
to sai dai fa kamar kullun ba dukkan yan arewa ne ke kalubalantar tsarin mulkin karba karba ba a tsakanin yankunan kasar domin kuwa wani jigo a jam'iyyar APC a jihar Kebbi Abdullahi Muhammad Lamba dan masanin yawuri da suka dade suna fafutukar samun irin wannan tsarin na karba karba a jihar Kebbi yana ganin kamata yayi a duba wannan bukata ta mutanen kudu
gaskiyar magana da a ce mulki an aje shuri guda da tunda Obasanjo ya zama shugaban kasa da bai mika ma wani ba da lokacin da yar aduwa Allah ya ji kanshi ya hau mulki da an ce a sake nemo wani daga arewa ya hau sanadin rasuwan shi don haka ni ra'ayina na san karba karba na gwamnati ko a jiha ko a local government ko a tarayya shi ɗaya ne zai zannar da ƙasar ga lafiya don Najeriya din ga ba a yi ta don mutum guda ba ba a yi ta don musulmi su kaɗai ba ba a yi ta don krista su kaɗai ba a yi ta don hausawa ko yarba ko ibo ko wani ƙabila ba Allah ne cikin ganin damansa ya haɗa mu gaba ɗaya abin da ya kamata duk shugaban da za mu samu mu samu mai adalci wanda zai tausaya mu jiha ƙasar nan kuma ya kai ƙasar nan gaci. Mu ce mu yan arewa mu rike mulki da fa'un to wannan ba aqida bane kuma ba al'ada bane sannan mu yan arewa muna iya maka mu tambaya shin wannan tafiyan da ake yi mu yan arewa matsayin ga shugabancin da muke samu ne yan arewa me muka amfana da shi ai kowane tsuntsu kukan gidansu yake mun riga mun san Niger Delta da Ministry for Niger Delta Commission dan arewa ya nado shi don wayancin mutane su samu sa'ida amma Allah bai sa musu adalci da hakuri ba sannan duk abin da ake yanzu gashi nan wannan gwamnatin ko da ta zo idan ka dubi sakoto misali da Kebbi jihar Kebbi da jihar Zamfara wuri guda sai mu ga wannan gwamnatin Buhari wani aiki ta shirya muna a matsayina na ɗan APC da zan alfahari da shi in mun zo 2030 su ne yayi campaign cewa ga amfanin da muka samu na gwamnatin tarayya don a ba mu dama mu ci gaba
Abdullahi Lamba wannan abin da ka faɗa abin da su gwamnonin arewa kenan suka faɗa cewa kowa na da damar ya fito ya tsaya takara kamar da kullun tsarin mulki yace wanda da ya samu sai ya samu kamar da yadda ka faɗa amma su cewa da ƴan kudu suka yi na cewa lalle lalle sai an ba su shine ƴan arewa suke cewa baka ganin wannan ba tarihi ne na demokradiya ba ko kuma na kullun tsarin mulki ba kasancewar abinda kullun tsarin mulki yace shine kowa na da damar ya zo ya tsaya takara wanda ya fi rinjayen jama'a shine zai ci zabe
Alhamdulillah mulkin demokradiya ba mulki ne na kama karya ba ba mulki ne na aba wanda aka saba ko ana so ko ba so mulki ne na ra'ayi ni na san ra'ayin mutanen mu ɗan arewa musamman yanzu kan magiya waye mutum komai addinin shi in bai da adalci bai da kamanta gaskiya mu ba abin dogaro gare shi bane saboda haka a ce wanda yi jama'a mutum na isa kuɗi ya sai jama'a su zo su yi masa a ringizon ƙuri'a to shikenan don ya bada kuɗi ya zama a ringizon ƙuri'a ya samu rinjaya shine na ƙwarai
a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'uf da Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.